YouTube, Twitter et Instagram.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 27 ga watan Janairu na shekarar 2023. Yayin da wa'adin Babban Bankin Najeriya ya ayyana na daina karɓar tsofaffin takardun kuɗi ke ƙaratowa, ƴan Najeriya na ganin lokaci yayi da za su nemi wakilansu su yi abinda zai taimakawa rayuwar talakawa. Za mu kuma leƙa jamhuriyar Niger, inda reshen hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam UNHCR ya bayyana gano ɗaruruwan laifukan toye haƙƙin ɗan adam da aka aikata a ƙasar daga watan Satumba zuwa watan Disambar shekarar 2022. Sannan a yayin da ya rage ƙasa da kwanaki 30 da za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya, masu sharhi kan al'amuran siyasa da sauran masu ruwa da tsaki na cigaba da wayar da kan al'umma da su mayar da hankali kan manufofin da 'yan takara daban-daban suka kunsa. Kamar kowace ranar Juma'a, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan, ga Maryam da halin da duniya ke ciki. Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-haren makami mai linzami akan wurare da yawa a Ukraine a jiya Alhamis, inda suka kashe mutane 11 tare da jakkata wasu 11, a cewar hukumomi. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Ukraine ta ce hare-haren sun taɓa yankuna 11 a ƙasar. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba makamai masu linzami 55, yayin da Ukraine ta kakkaɓo galibinsu. Gine-gine 35 sun lalace sakamakon hare-haren. Dakaran Moscow na ci gaba da kai hare-hare a kan cibiyoyin makamashin Ukraine a yayin da ake fuskantar tsananin yanayin hunturu a ƙoƙarinsu na karya gwiwar al'ummar Ukraine. A wani saƙo da ya rubuta a shafin Telegram, Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya ce cibiyoyin makamashi suka fi mai da hankali a kai don samar wa 'yan Ukraine lantarki. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce an kashe mutum ɗaya a babban birnin na Ukraine, sannan wasu biyu kuma sun jakkata a lokacin da wani makami mai linzami ya fada akan wani gini. Ofishin babban mai gabatar da ƙara na ƙasar ya ce an kashe mutane uku a wani hari da Rasha ta kai akan wasu gine-gine a birnin Zaporizhia, inda cibiyar makamashin nukiliya mafi girma ta Turai take. Yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tashin hankali a cikin al'umma da ya bazu ko'ina, gwamnatin Iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa China a farashi mai rahusa. Iran ba ta fitar da ƙididdiga a kan cinikin manta, amma masu sharhi sun ce Tehran ta samu ƙari a yawan man da take fitarwa waje da ya zarta gangar mai miliyan 1.2 a kowace rana a cikin wata uku da suka gabata. Mai Iran na isa kasuwannin China ta amfani da dabarar ɓadda kama wajen dakon shi da gwamnatin Iran ta ƙware da ita a tsawon shekaru da yawa da ƙasashen yamma suka sanya mata takunkumi. Mahdi Godsi, masanin tattalin arziki a cibiyar nazarin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da ke Vienna, ya fadawa muryar Amurka cewa gwamnatin Iran yanzu ta ƙware sosai wajen kaucewa takunkumin da aka sanya mata, haka kuma take yi wa Venezuela ko ma Rasha. Iran na daga cikin ƙasashe 5 masu arzikin ɗanyen mai a duniya, kuma za ta iya sarrafa gangar mai sama da miliyan 3.5 a kowace rana, a cewar hukumar kula da makamashi ta Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta buƙaci a gaggauta sakin Bernard Filan, mai takardar zama ƙasar Faransa da Ireland da ake tsare da shi a Iran, wanda yanayin lafiyarsa ya yi muni, inda Faransa ta ce an hana shi damar samun kulawar gaggawa. Dangantaka tsakanin Faransa da Iran ta yi tsami sosai a 'yan watannin nan, inda Tehran ta tsare wasu 'yan Faransa guda 7 a abin da Faransar ta kira kaman ba gaira ba dalili da ke daidai da yin garkuwa da ɗan wata ƙasa. Filan, ɗan shekara 64, mai ba da shawara ga masu zuwa yawon buɗe ido, a farkon watan Oktoba bara aka tsare shi yayin da zanga-zangar adawa da gwamnati ta bazu a fadin Iran. Jami'an diplomasiya sun ce a baya-bayan nan ya kawo ƙarshen kin cin abinci da yayi, lamarin da yayi illa sosai ga lafiyarsa kuma har yanzu bai da ƙarfi sosai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Bari mu shiga taskar rahotannin mu daga Najeriya, inda ya rage kwanaki kafin cika wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar wa 'yan kasar kansu daina karbar da kuma amfani da tsofin takardun kuɗin da aka canza, lamarin da ya haifar da korafe-korafe. Daga Abuja ga ci gaban rahoton da wakiliyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Babban bankin Najeriya CBN ya ce ba gudu ba ja da baya game da wa'adin da ya sanya na daina amfani da tsofin takardun kuɗin kasar daga ranar 31 ga watan nan na Janairu, duk wanda kiraye-kirayen da bangarori da dama a cikin kasar suka yi kan a tsawaita wa'adin. Shugaban kungiyar matasan Arewa ta Gabas Alhaji Abdulrahman Bubakutum ce wannan mataki zai takura wa talaka tare da tura shi bango don haka da saki.
Najeriya ba ƙasa bace wanda za a yi mata hawan kawara. Najeriya tana da al'umma sama da miliyan 200, a ce an zo za a yi canjin kuɗi, kuma canjin kuɗin nan za a yi shi a cikin kwana 100. A kwana 100 nan wani fa abun da ake yin nan yana kauye ma, bai san abun da ake yin nan ba, sai ran da ya fito zai zo birni ne zai san me ake yin wannan. Sannan ba a duba wahalhalun da al'umma suke ciki, a gaskiya za a kai talaka bango, kuma mu ba za mu yadda da wannan ba. Gaban kasa ya sani, gwamnan babban bankin Najeriya ya sani, yan majalisun kasan nan su tashi, kada fa a kai mu bongo.
Yan Najeriya da dama sun yi korafi game da karancin sabbin takardun kuɗin, inda suka ce har yanzu bai wadata ba, kuma har ya zuwa wannan lokaci bankunan kasar na baiwa kastomomin su tsofin takardun kuɗin. Musa Iliyasu dan kasuwa ne da ya bayyana korafinsa kamar haka.
Koyo dai an fitar da tsahin kuɗi a banki, dai muna karba jehi-jehi amma ba kowane lokaci ba. Gaskiya lamari dai an cutar da mutane haka, saboda mutane wasu suna da kuɗin nan ba su je suka adana ba, suka yi canji ba, kuma ba san banki ba, kuma kamata ya dan daga wannan lokaci a ƙara tsawon lokacin nan.
Shi ma mataimakin shugaban kungiyar sauya tattalin arzikin Arewacin Najeriya Abubakar Muhammad Kantoma ya ce wannan wa'adi da bankin CBN ya bayar ba karamin ruguza tattalin arzikin yankin Arewacin Najeriya zai yi ba, la'akari da 'yan kasuwa da ke ƙauyuka da babu bankuna da za su gudanar da hada-hadar kasuwancinsu.
Mutane suna cikin matsu, kuma matsala babba yanzu da muka fuskanta wanda ita ce muke yi wannan canjin kuɗin da aka yi duk cikin tattalin arzikin Arewacin Najeriya. Yanzu branch din da akwai na wasu bankuna da suke da shi a Lagos ba su da shi a Arewacin Najeriya, akwai local government din da gaba ɗaya ba banki. To duk mutanen nan da ke garin ya za su yi da kuɗaɗensu, kuma an ba da deadline ƙarshen wannan wata. Ka je bankunan muka gani ba sababbin kuɗin, kuma ba ma'aikatan ma a bankunan da za su iya karɓa kuɗaɗen, ga layi mutane na kwana a layi yanzu. Ana nufin yanzu daga lokacin mutum yana da kuɗi shikenan sun tashi aiki.
Gamayyar ƙungiyoyin Arewacin Najeriya CNG ita ma ta fi sau wajen kira ga 'yan kasar da su fito su nema wa kansu mafita kan wannan batu, kamar dai yanda shugabanta Nastura Ashish Sharif ya bayyana.
Dole mutanen ƙasa su dai su nema wa kansu makoma. Demokradiyya muke, demokradiyyan nan ta ce idan gwamnati ta zo da wani tsari wanda mutane ba su yarda shi ba, mutane su fito su ce ba su yarda ba. Saboda haka mu kiran mu ga mutane, mutane su fito su nuna wa gwamnati cewa mu ake mulka, saboda haka ban yarda da wannan tsarin da aka zo da shi ba. Ku fito ku nuna cewa ba za ku yarda ku dau asara, jarinku ya karye, kasuwancinku ya lalace, ku zama talaka gwamnatin da bata taimake ku, sannan kuma kun yi kokari kuna kasuwancinku ta zo ta kara ku ta maida ku almajirai. Wannan abin da bi ya kamata 'yan kasa su fito kai tsaye su nuna ba za su yarda ba, kuma su tsaya kan kafafuwansu su gani shin me fale ne yake da iko a kansu, koko su 'yan kasa su suke da iko na abin da ya kamata a yi musu.
Tun da fari dai bankin CBN ya bayyana cewa sauya fasalin kudaden da aka yi zai yi tasiri matuka wajen taimakawa kasar ta hanyar magance matsalar yaduwar kuɗi da ba bisa ka'ida ba, da matsalar cin hanci da rashawa. Kazalika sabbin kuɗaɗen za su inganta tattalin arzikin Najeriya da ƙara wa kuɗin ƙasar daraja, lamarin da 'yan ƙasar ke ganin lokacin da aka ɗiba don cimma hakan ya yi kaɗan. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga Maryam ɗauke da sauran labaran duniya. Dakarun Amurka na musamman sun kashe wani babban jami'in kungiyar ISIS tare da wasu 'yan ta'adda goma a yankin arewacin Somalia, a cewar wata sanarwar gwamnatin Biden a jiya Alhamis. Farmakin da aka kai shekaran jiya Laraba ya auna Bilal Al-Sudani, babban mai taimakawa kungiyar ta'addancin a harkokin kudinta a wani gini da ke cikin kogon dutse. Wannan matakin ya taimakawa Amurka da abokan hulɗarta ta fannin tsaro, kuma hakan ya nuna tsayin dakar da muke yi wajen kare Amurkawa daga barazanar ta'addanci a gida da waje, a cewar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a cikin wata sanarwa. An yi wa shugaba Joe Biden bayani a makon da ya gabata game da shirin kai farmakin wanda aka aiwatar bayan da aka kwashe watanni ana shirye-shiryensa. ‘Yan tawayen M23 da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun yi aron gama da sojoji da mayakan sa kai abokan gabarsu a jiya Alhamis, a cewar jami'ai, waɗanda kuma suka ce mayakan ƙungiyar sun katsa wata muhimmiyar hanya a yankin da ke fama da tashin-tashina. Ƙungiyar ta M23 ta mamaye yankuna da dama a lardin Kivu ta Arewa tun a shekarar da ta gabata, inda yanzu ta fara tankarar goma babban birnin lardin. A shekarar 2012 ne ƙungiyar ta fara yin fice a lokacin da ta kwace wani birni mai mutane sama da miliyan ɗaya, kafin daga bisani aka fitattaki 'yan ƙungiyar suka koma maɓoya. Shirin sa ido kan tashin hankali a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ake kira Kivu Security Tracker a shekarun jiya Laraba ya bayyana cewa ƙungiyar M23 na kusantar yankin Masisi da ke lardin Kivu ta Arewa.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto na labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A rahoton da ya fitar a yammacin jiya Alhamis, reshen hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam a Jamhuriyar Nijar UNHCHR ya bayyana gano ɗaruruwan matakan tauye haƙƙin ɗan adam da aka aikata a ƙasar daga watan Satumba zuwa Disambar shekarar 2022, lamarin da hukuma ta danganta da matsalolin tsaro da ake fuskanta. Wakilin muryar Amurka Salamu Mulabarma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A taron manema labaran da ya kira reshen hukumar ta UNHCHR ko HCDH mai ofishi a birnin Yamai ya yi bayani akan muhimman abubuwan da suka wakana a Nijar a tsakanin 1 ga watan Satumba zuwa 31 ga watan Disambar 2022. Omar Kebiu Kalame shine wakilin wannan hukuma.
UNHCHR Niger a enregistré 351 cas de violation et d'atteinte aux droits de l'homme.
Yace a wannan dan tsakani HCDH ta yi rajistar abubuwan toye haƙƙin dan adam kimanin 351, kuma ta asa 349 daga cikin su ƙungiyoyin ta'addanci ne yake da alhakin aikata su, waɗanda suka hada da SEM da AEJS, inda suka hallaka mutane akalla 104, sannan suka sace wasu 167 yayin da suka raunata fararen hula 50, suka kuma aikata fyaɗe sau biyu tare da yin kwace sau 28, inda suka kora dubun dubatar dabbobi da kwacewa al'umma miliyoyin sefa. Kuma a daidai wannan lokaci, tashin hankalin da ake fama da shi ya yi sanadin rufe makarantu 240 a gundumar Tera ta jihar Talabiri, kuma yake mahukunta sun kafa cibiyoyin musamman domin karantar da yaran yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Haka kuma an gano jami'an tsaro da take haƙƙin ɗan adam sau biyu a wannan yanki, kamar yadda kuma bayanai ke nunin yadda hukumomi suka ƙarfafa matakai domin tabbatar da tsaro.
Soit 0,56% sont attribuables aux forces défense de sécurité.
A ci gaban bayanan da ta tattara, hukumar HCDH ta ce binciken da ta aiwatar abu ne da ke shafar wani bangare na yankunan wannan ƙasa sakamakon rashin wakilai a wurare da dama. Amma kuma irin ababen da rahoton ya kunsa manuniya ce kan halin cin zarafin da jama'a ke fuskanta a faɗin Nijar. To koya kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a nan cikin gida ke cewa game da wannan rahoto? Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Talakawa da gwamnati na Nijar ba shi yiwuwa su ɗauki wannan rahoto da hannu biyu-biyu ko a ba shi mahimmancin da ya kamata, duk da tana hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya na reshen Nijar, sai ta samu ta yi larwai duka jahohi waɗanda wannan abin ya shafa. Cewa ba ta samu ba wakilanta sun ka zo wasu jahohi sun ka yi larwai shine ya kawo rauni a cikin wannan rahoton. Kowa ya san ɗan ta'adda ya shebuka aƙida ta yana bisa ga tauye haƙƙin ɗan adam wanda ke kashe mutum ya kore shi ya hana mai boko ya hana mai zuwa likita.
A shekarar 2019 ne aka cimma yarjejeniya a tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatocin ƙasashe akan maganar fitar da rahoto a kowane wata uku game da halin da 'yancin ɗan adam ke ciki a ƙasashen da suka yi na'am da wannan sabuwar tafiya ta neman inganta yanayin 'yancin ɗan adam. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida salamanmu da Barma, Barma sake komawa Nigeria inda ya rage kasa da kwanaki 30 da za a gudanar da zaben shugaban kasa. Masu sharhi kan al'amuran siyasa da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da wayar da kan al'umma da su mayar da hankali akan abubuwa da manufofin 'yan takara daban-daban suka kunsa domin samun damar bibiyar duk wanda ya samu nasara. Saboda a tabbatar da cewa ya cika alƙawarin da ya ɗauka don jin daɗin 'yan ƙasar. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aika mana da ƙarin bayani.
Batun wayar da kan al'umma ɗin na ci gaba da ɗaukar hankali ne musamman a daidai lokacin da wasu masu sharhi akan al'amuran siyasa daban-daban ke gudanar da tarukan muhawara don yin nazari akan manufofin da manyan 'yan takara kamar PDP, APC, Labour Party da NNPP suka gabatar don ya zama wani mataki na sanya ido akan duk wanda Allah ya bawa nasara a zaben na watan Fabrairu ya cika duk alƙawarin da ya ɗauka ko a nemi yadda za a tsige shi daga kan ƙarƙashin mulki. Duk da cewa akwai bambanci a manufofin 'yan takarar shugaban ƙasa daban-daban da ma yanayin da suka ce za su aiwatar da su idan Allah ya ba su nasara. 'Yan Najeriya na da bayyana muhimman abubuwa da ya kamata duk wanda ya sami nasara ya mayar da hankali akai. Suna mai cewa a wannan karan za su sanya ido sosai akan duk wanda ya sami nasara don ya cika alƙawarin da ya ɗauka. Kazalika 'yan takarar Labour Party, APC da PDP duk sun amince da irin barazana da ake fuskanta a ƙasar tare da bayar da shawarwari daban-daban da suka hada da sake fasalin yadda aikin 'yan sanda ke tafiya, inganta ayyukan tsaro, inganta tsarin makamai, zamantakewar jama'a da ƙarfafa tattalin arziki. Comrade Salihu Dantata Mahmud mai sharhi ne akan al'amuran siyasa.
In kin ka duba, abubuwa ne wanda muke ganin 'yan takara na kasashen Birtaniya, Jamus, Amerika suke yi. Saboda yawanci za a zo inda anka terali na 'yan takarkar za su zo su tsaya su dinga faɗan manufofinsu face to face wanda daga baya sun ka ci zabe ba a yi. To amma kin gan kaman wannan anka zo anka same wuri anka gayyato masana da manyan mutane da matasa da mata da kowa da kowa a inda duk abin da ake ga ku a gidajen talabijin da radio da jaridu kuna nan kuna documenting abubuwan da anka faɗa in gobe anka zo anka samu nasara ba a yi ba to ana iya amfani da shi.
A wani bangare kuma Khadija Suleiman Aliyu da ke zama ambassador a ayyukan wayar da kan 'yan ƙasa a game da manufofin 'yan takara ta ce
farko gaskiya matakan tsaronmu da kuma farashin abubuwa gaskiya kin ga wayannan abubuwa su ne muhimmai guda biyu da mutane suke so su samu kwanciyar hankali to da kin ga ba kwanciyar hankali ko abubuwan sun sau kuma ba za a samu a ci ba so farko dai a fara da harkan tsaro idan muka samu cikakken tsaro sai kuma mu samu yalwar abinci a cikin sauki.
Suwaiba Shehu Ibrahim malama ce a jami'ar gwamnatin jihar Kaduna kuma ta bayyana cewa
ana maganar manufofi na 'yan takarar shugaban kasa sun fito da manufofin su wato manifesto nasu to shine ake so a ilmantar da mutane a motsa a fara maganganu akai waɗanda ba su ji ba su ji waɗanda ba su sani ba su sani menene waɗannan manufofin da suka shafe rayuwarmu na yau da kullum dukkan mu mata ne a matasa ne a manoma ne dukkan mu dai 'yan Najeriya sannan kuma ya suka bambanta da manufofi ko kuma alƙawura da wasu 'yan takarkarin suka taho da shi so sai ka duba waɗannan manufofi su wane ne suka faɗe shi su wane ne za su jagoranci wannan manufofin su.
Tuni dai wasu masu ruwa da tsaki ke dasa alamar tambaya akan yiwuwar aiwatar da dukkan manufofin manyan 'yan takara da shirye-shirye da suke kan yi don cimma waɗannan manufofi. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulra'uf, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zabe yana zuwa dama zabi shugaban himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu, za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka duniya a tafin hannu.
Ga shirinmu na gaba, ku shakata da wannan wakar. Ga Aisha Ma'azu za ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu. Matsalolin sauyin yanayi sun bambanta a faɗin duniya, yanayin da yake shafar rayuwar al'umma ta hanyoyi da dama da kuma tattalin arzikin ƙasashe, kamar yadda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya shaida min a wata hirar da muka yi da shi.
Tuntunu da suke faruwa a shi kanshi muhallin, wanda har yakan jawo yaƙi da fari da kuma kamfar gona, to duk sakamakon hali ne na ko in kula da muke yi akan muhalli. To wannan ta sa muka sake taruwa mu sake dubawa cewa waɗannan matsalolin da suke faruwa ba wai an zaɓe wani bane, ba kuma wani zai iya koma wata duniyar bane. Duniyar nan guda ɗaya muke da ita, to kuma ita muke amfani da ita, saboda haka kowa sai ya kula da ita shine zamu zauna lafiya. Idan ba haka ba, akwai matsaloli da yawa da za su faru, wanda kuma ana ma cikin su, kamar su ambaliyar ruwa a wasu guraren kuma ruwan ba zai kai ba, ana samun fari. Sakamakon haka za ku ga cewar akwai harka ta rashin tsaro, wanda an tabbatar yana da alaka da rashin ayyukan yi, domin me duk yawanci sana'ar mu ta ta'allaka a bangaren noma ne. So sai an yi noman nan, za ka ga wasu samu aiki kala-kala, daga masu noman zuwa masu girbi zuwa 'yan kasuwa da kuma sauransu da direbobi. To kowanne bangare yana da tasirin da yake yi wajen haɓaka tattalin arziki, wanda kuma duk duniya ma yanzu ana fama da fari da kuma yunwa da fatara. Duk da dai cewa za ka ga kuɗi kamar ya wadata, amma da yawa inda suka fi yawa ɗin za ka ga babu ayyukan yi, mutane 'yan cirani suna tafiya daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa.
Shi kuma Dr. Muhammad Abbaji ne na Jami'ar Maiduguri a birnin Najeriya ya yi bayani ne a game da matakan da ya dace a ce gwamnati ta dauka wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi a Najeriya da zumbar inganta lafiyar muhalli.
Yin jara dole sai ya shafi duka al'umma. Na farko dole a wayar da kan jama'a a nuna musu illolin wayannan abubuwa da muhalli da dabbobi da ku al'umma din da kansu. Bayan haka kuma bayan an wayar wa al'umma kai, gwamnati dole ta tashi ta fara kawo wayannan abubuwan da zai taimaka jama'a yadda za samu a rage wayannan ababe din. Dan muddin an samu sun samu wannan ilimin, na uku shine gwamnati dole ta kafa dokokin da kowa ya kamata ya fara bibiya, kuma duk wanda aka samu ya ƙetare wannan dokan sai a hukunta shi ko wata daya a daure shi a kurkuku ko a ci taran shi. Duk wayannan abubuwa ana yin su. Makwabtanmu nan su Cameroon, su Chad duk sun yi kuma ya zama doka. Ina ga idan har an samu an yi wannan, insha Allah za a samu ragon wayannan matsalolin da ya shafi muhallinmu sosai.
Anata bangaren kuma Professor Aliyu Jauro shugaban Nasriya a Najeriya yayi bayanin cewa
dole kasashe sai sun zauna sun nemi hanyar da za su magance wannan magana na dumaman yanayi. Cikin abubuwan da ake so a tabbatar an cimma shine an samar da maganin dumaman yanayin nan. Daya daga cikin hanyoyin nan shine a tabbatar cewa kafin tsakiyar karni kasashe su daina sake sinadarin carbon dioxide. Shi wannan carbon dioxide yana cikin nau'in sinadarin iska da suke jawo greenhouse effect. In yayi yawa ko yakan hana zafin rana ya sogo duniya ya koma. An yadda cewa akwai hanyoyin da duniya suke ta jawo arin wannan carbon dioxide ta amfani da makamashi wanda ake haƙowa daga ƙasa.
Mai sauraro, da hakan ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Gaida Aisha Ma'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice. Rasha ta kaddamar da sabon har-haren makami mai linzami akan wurare da yawa a Ukraine a jiya Alhamis, inda suka kashe mutane 11 tare da jikkata wasu 11 a cewar hukumomi. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Ukraine ta ce har-haren sun taɓa yankuna 11 a ƙasar. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba makamai masu linzami 55 yayin da Ukraine ta kakkabo galiban su. Gine-gine 35 sun lalace sakamakon hare-haren. Yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tashin hankali a cikin al'umma da ya bazu ko ina, gwamnatin Iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa China a farashi mai rahusa. Iran ba ta fitar da kididdiga akan cinikin manta, amma masu sharhi sun ce Tehran ta samu ƙari a yawan man da take fitarwa waje da ya zarta gangar mai miliyan 1.2 a kowace rana a cikin wata uku da suka gabata. Mai Iran na isa kasuwannin China ta amfani da dabarar badda kama wajen da kwanshi da gwamnatin Iran ta ƙware da ita a tsawon shekaru da yawa da kasashen yamma suka sanya mata takunkumi. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta buƙaci a gaggauta sakin Bernard Filan, mai takardar zama ƙasar Faransa da Ireland da ake tsare da shi a Iran, wanda yanayin lafiyarsa ya yi muni, inda Faransa ta ce an hana shi damar samun kulawar gaggawa. Dangantaka tsakanin Faransa da Iran ta yi tsami a 'yan watannin nan, inda Tehran ta tsare wasu 'yan Faransa guda 7 a abin da Faransa ta kira kaman ba gaira ba dalili da ke daidai da yin garkuwa da dan wata ƙasa.
Thomas Sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asa da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ya zama da dukkan waɗanda suka bada gudumawar ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanta mana labarai, sai kuma Salman Abo da ya hada shirin kuma ya bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.